Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 30 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kubasin Ghana. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Grace Alheri Abdu. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
To baba, shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ci alwashin maido da ƴan asalin kasar da suka makale a Libya da sauran kasashen duniya ta wajen faɗaɗa ayyukan inganta rayuwar al'umma. Waɗansu ƴan bindiga ko kuma ƴan banga sun kashe mutane 43, galibi mata da ƙananan yara, suka kuma yi garkuwa da sama da mutane 50 a Sudan ta Kudu. Kana an sake buɗe tashar zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke tsibirin Bali na yawon buɗe ido a ƙasar Indonesia.
To bayan kun gama jin labarin, za ku ji cewar kwalejojin fasaha a Najeriya sun kawo ƙarshen yajin aikin su da suke yi na sai babu ta gani.
In akwai wani kwaleji na kimiyya da fasaha a Najeriya da ɗaliban su ba su watse ba, to a gobe-gobe ko a yanzu za su iya shiga aji su yi, saboda mun jingina wannan yajin aiki.
Wasu 'yan Nijar kuma sun bayyana matuƙar damuwarsu cewar matatan mai da ƙasar ta gina bai kawo musu wato sauƙi na tsadar man fetur ba a ƙasar.
Gaskiya bin ci gajiyar komai sai gajiyar wahala, babu komai a cikinta. Mai ne za ki kare ga Nijeriya? Na Nijeriya ne hilin Nijar, ni ya hina mu nan gida na da magaran arha da magaran.
Muna kuma da rahoto akan kira da gwamnatin Najeriya ta yi wa hukumomin ƙasar Italiya da ta bata bayani akan 'yan mata 26 da suka mutu akan kogin Bahar Rum, wanda aka ce 'yan Najeriya ne. Bayan haka kuma wato bayan waɗannan rahotannin za mu kawo muku shirin domin iyali, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ji alwashin maido da 'yan asalin ƙasar da suka makale a Libya da sauran ƙasashen duniya ta wajen faɗaɗa ayyukan inganta rayuwar al'umma. Shugabannin ƙasashen Afirka da kuma Turai sun fara tattaunawa jiya Laraba kan harkokin shige da fice, wani batu mai muhimmanci da ya janyo hankali tunda wani faifan bidiyo ya bulla da ya nuna waɗansu da suka yi kama da baƙi 'yan ƙasashen Afirka ana gwanjonsu a Libya, abin da ya janyo allawadai daga ƙasashen duniya. A Sudan ta Kudu kuma wasu 'yan banga sun kashe mutane 43, galibi mata da ƙananan yara, suka kuma yi garkuwa da sama da mutane 50 suka sace shanu a harin da aka kai ƙaramar hukuma Duk Payel ranar Litinin da Talata da safe, in ji jami'an jihar Jonglei. Rahotanni na nuni da cewa ma'aikatan jin ƙai na daga cikin waɗanda suka mutu. Jami'an sun tura jami'an tsaro kuma domin su bincike lamarin, su kuma bi sawun waɗanda suka aikata kisan. Bisa ga bayanin da mataimakin gwamnan jihar Jonglei ya yi wa shirin da ake kira South Sudan in Focus jiya Laraba, Aliya ya ɗora hukumomin jihar Boma da ke makwabtaka alhakin harin da wajen gaza shawo kan kashe-kashe da garkuwa da jama'a da kuma satar shanu a jihar Jonglei. Ali ya ce zai nemi taimakon gwamnatin tarayya da kuma na Majalisar Ɗinkin Duniya wajen ƙwato ƙananan yara da mata da kuma shanun da aka sace. Mashawarci kan harkokin tsaro na jihar Boma ya yi allawadai da harin, ya kuma ce ba za a yi iya samun zaman lafiya ba sai an daina sata shanu da kashe-kashen ramuwar gayya a jihohin Jonglei da Boma. Ya ƙara da cewa hukumomi za su ɗauki mataki kan matasa da suka kai hari a ƙaramar hukumar.
Jakadi a Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa gwajin makami mai linzami da ke iya isa wata ƙasa da Koriya ta Arewa ta gudanar da baya-bayan nan da ke cike da takaddama ya ƙara sa duniya kusanta shiga yaƙi ba nisantar shi ba. Ta ƙara da cewa idan har aka shiga yaƙi, to a sani cewa za a rusa gwamnatin Koriya ta Arewa babu tantama. Ta kuma yi kira ga ƙasashe da ke cikin ƙungiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya su yanke hulɗa da Pyongyang. Ta ce ya kamata dukkan ƙasashe su katse hulɗan jakadanci da Koriya ta Arewa, su kuma takaita dangantakar soji da ta kimiyya da fasaha da kasuwanci da ƙasar. Haley ta ce shugaba Donald Trump ya shaidawa takwarin aikinsa na kasar China Xi Jinping ta wayar tarho cewa lokaci yayi da ya kamata Beijing ta daina sayarwa Korea ta Arewa mai
kwana biyu bayan da tokar tumbudin duwatsu ta tunnike sararin sama a tsibirin Bali na yawon bude ido a kasar Indonesia an saki bude tashar zirga-zirgar jiragen saman ta kasa da kasa dake tsibirin jiya Laraba a rufe tashar tun ranar Litinin lokacin da tsaunin Anguk dake kusa ya motsa yayin tumbudin toka a cikin iska da ya rufe sama da mita 7600 an soki zirga-zirgar jiragen sama da 400 wato sama da 400 a lokacin lamarin da ya shafi dubun dubatan yan yawon bude ido daga kasashen ketare ranar Laraba wato jiya kenan iskar tokar dake tashi ta sauya inda take kadawa abinda yasa jami'an tashar jiragen saman suka ci gaba da gudanar da ayyuka yadda aka saba hukumomi a Bali sun umarci sama da mutane 100 dake zaune kimanin tazarar kilomita 10 da dutsen su kaura domin gudun aukuwar wani mummunan aman wutar dutsen
waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC makomar matasa bakin haure 800 da iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna kananan yara tana cikin rashin tabbas daga cikin batutuwa da ke gaban majalisar dokokin kasar da za su iya sa a dakatar da aikin gwamnati ranar 6 ga watan Disamba ne kudin gudanar da ayyukan gwamnati zai kare sai in majalisa ta amince da sabon kasafin kudin ko kuma ta kara wa'adin aiwatar da kasafin kudi yayin da ake maida hankali cikin wannan mako akan amincewar dokar haraji a majalisar dattijai dokar kasafin kudi za ta fi wato yin illa ɗan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican ba za su iya amincewa da shi su kadai ba suna buƙatar ƙuri'un 'yan Democrat tilas ne dukkan majalisun tarayya su kada ƙuri'a akan kasafin kudin kafin a fara amfani da shi
daga ƙarshe an kori waɗansu fitattun ma'aikatan kafofin watsa labaran Amurka kwatsam ba shiri bisa zargin da ya shafi lalata ma'aikatan na baya-bayan nan su ne Matt Lloyd na tashar NBC da ma'aikacin tashar al'umma Garrison Kelo waɗanda ko dai suka rasa aikin su ko kuma suke kokarin fidda kansu daga ruwan da ke neman ya dishe tauraron su a fuskar siyasa da kuma aikin da suka yi fice a kai sabili da zargin mu'amala da mata ta hanyar da bata dace ba tashar NBC ta kori loye yan sawoyi kafin ya kama aikin gabatar da shirin Today na safe kamar yadda ya saba jiya Laraba har wa yau tashar ta al'umma ta Minnesota ta kori Garrison Kelo da ya dade yana aiki a tashar sabili da abin da ta kira halin da bai kamata ba
to badalla labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Ƙungiyar malaman kwalejojin fasaha ta Najeriya ta sanar da ajiye yajin aiki na sai baba ta gani da ta fara to ranar 13 ga wannan watan Nuwamba a fadin kasar baki daya cewar shugaban kungiyar malaman kwalejin fasaha na Tatari Ali dake Bauchi da ake kiransa Comrade Muhammad Bala Yakubu a wata hira da ya da wakilin mu Abdul Wahab Muhammad
yajin aiki bayan mun shiga yajin aiki wato indefinite kenan sai baba ta ganin jawsawa gwamnati daga bangaren gwamnati shugaban kasa da mataimakin sa dukkanin su dama na taba ga maka cewa muna ganin kaman kuke-kuken mu wasu baya zuwa wurin su suka gayyace mu muka tura wakilci muka zauna da su aka yi magana dukkanin kwarfe-kwarfe mu guda 7 aka saka ma lokuta ko kuma ranaku da in Allah da za a zantar da waɗannan abubuwa ko za a yi su ga baki daya to bayan an yi su sai muka kira taro na gaggawa muka taro a Abuja sati daya da ya wuce sai muka ce to mu bari in mun zo Bauchi za mu yi taro na kasa
to yanzu da kuka zo Bauchi ina aka tsaya
da muka zo Bauchi yanzu haka da nake magana da kai mun janye yajin aiki a yanzu nan mun sanar da manema labarai mun kira taron manema labarai muka dakatar da zaman mu saboda dukkanin yan kungiya da suke nan a wurin sun ce tunda gwamnati ta ba da lokuta ko wa'adi da data ayyanar da dukkanin waɗannan abubuwa da muka yi alkawari da su kuma bayan an yi alkawuran mun yadda da alkawuran yanzu maganar da nake yi maka in akwai wani college na kimiyya da fasaha a Najeriya da ɗaliban su ba su watse ba to a gobe gobe ko a yanzu za su iya shiga aji su yi saboda mun jingina wannan yajin aiki
kenan yanzu idan na fahimce ka an fidda wani kaidaddan lokaci ne na biya muku waɗannan bukatu da ku gabatar musu guda bakwai
eh a dukkan kowanne an dauki wani wa'adi da za a yi shi in Allah yarda kuma shugaban kasan ya dauki alƙawarin cewa daga bangaren gwamnatin tarayya da su janyo hankalin gwamnoni na jahohi waɗanda suke da kwalejojin kimiyya da fasaha a mallakokin jahohi akan saboda ƙarfi na albashi na kwalejin kimiyya da fasaha na wanda suke mallakan jahohi yana daga cikin abun da yake damin mu bandiyan wannan taro suka yaba ma gwamnatin jihar Bauchi wanda shine ya bude wannan taro kuma suka yaba ma gwamnatin jihar kuma suka yaba ma sakataren gwamnati saboda irin nuna damuwa da kuma dada kaimi da suke akan harkan ilimi ko taron da muka yi sun tallafa
akwai committee ne da yake aka kafa
eh an kafa committee ya samu shugabanci na wato ministan harkan ilimi kenan Malam Adamu akwai kuma ministan Kwadago akwai kuma minista na finance akwai ministoci sun kai guda hudu da akwai kuma mataimakin shugaban kasa da kansa da sauransu makarabban gwamnati a cikin wannan committee sabila da su tabbatar wa'adin da aka bayar akan kowanne an yi kokarin an yi shi
a halin da ake ciki kuma a yau Alhamis ne kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasahar za su gudanar da zaben shugabannin kungiyar na kasa baki daya Bauchi Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
wannan kidan tita ne wannan batun tita ne tita uban karatu
to madalla a gaida Abdulwahab Muhammad gwamnatin Najeriya ta bukaci hukumomin Italiya su mata bayani akan mutuwar wasu yan mata 26 wanda suka mutu akan tekun Bahar Rum da aka ce yan Najeriya ne haka zalika Najeriya ta nemi jin dalilin da yasa aka gaggauta binne waɗannan yan mata guda 26 kwanaki 21 kafin lokacin da aka riga aka tsara binne su Mr. Josiah Emerald shine shugaban kakaki na hukumar yaki da safaran mutane a Najeriya da ake kira NAFTIN yayi wa wakilin mu Hassan Mai da Kaina bayani a cikin wannan rahoto
Well, we are talking about the death of some people in a circumstance that we do not understand.
Kaga wannan magana ce ta mutuwar wasu mutane to ta hanyar da bamu fahimta ba kuma tunda a Italiya ne aka kai ga wakilin su a ƙarshe shi yasa muka nemi hukuntan kasar Italiya da su kaddamar da bincike da nufin magance akwara irin haka nan gaba wannan zai ba mu damar tantance su wane ne suka mutu daga nan kuma sai a ci gaba da magana
I will take it from there.
To shin me yasa Najeriya take ta da jijjir wuya bayan waɗannan ƴan mata ba dukkaninsu ne ƴan Najeriya ba Abike Dabiri Irewa ita ce mai taimakawa shugaban Najeriya ta musamman kan harkokin kasashen waje duk da haka ƴan matan Afrika ne ai su ma ai ƴaƴanmu ne kasancewar Najeriya uwa ce ga Afrika dole za mu bukatar waɗannan ƴan mata ai ko masu haramtacciyar bulaguro suna da haƙƙi ka san in babu mai bukatar waɗannan ƴan mata a can to ba za a samu mai kai musu waɗannan ƴan mata daga nan ba yanzu fa safarar mutane ta fi sauki fiye da safarar kwaya yanzu haka Najeriya ta rubuta wa kasar Italiya wasiƙar koke akan wannan batu to komai zafi haka shi ba wuta ba
you know initially we were told we are all Nigerians
ka san da farko an shaida mana cewar duk waɗannan ƴan mata 26 dukkanin su ƴan Najeriya ne amma kwatsam sai batu ya canza yanzu abin da ya dore mana kai shine sai aka canza magana cewar ƴan mata uku ne kacal ƴan Najeriya a cikin su kuma yadda aka yi sauri aka bubbunne su shi ma wannan ya tar mana da hankali kasancewar waɗannan ƴan mata sun gamu da ajalin su ne akan haramtacciyar bulaguro da ba sa wasan gwamnati ta san da shi wani zai tambaya me yasa kuke wannan dogon turanci haka Hassan mutuwar koma wane ne kuma koma ta yaya wannan mutum ya mutu dole ne kasar wannan mutum ta damu da shi in aka ce mana cikin waɗanda suka mutu adadi kaza ƴan Najeriya ne to mu a matsayinmu na mutanen kirki masu hankali dole ne mu tambaya me ya faru da mutanenmu wannan abu ne mai sauki kalaman Mr. Josiah Emerald kakakin hukumar yaki da fatocin mutane ta Najeriya wato NAFTIN Hassan Mai na Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Kuma dalla a gaida Hassan Maina kaina a jamhuriyar Niger kuma ƴan ƙasar ne suka bayyana rashin jin daɗin su ga tsadar man fetur wanda suke fama da shi duk da cewa ƙasar ta gina matatar mai nata na kanta ga tamar abari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Shekaru shida kenan da kamfanin matatar man fetur wato Siraz ta kafu a da magara. Farkon buɗe matatar al'ummar ƙasar nan sun yi tsammahar kakar su ta yanke saka musamman ma da magarawa. Yayin da Siraz din tace za ta tace ganga 20,000 a rana. Sai murna kuma ta koma ciki.
Wannan matatar mai mu sai mu ce a shekara shida wannan fisabilillahi mu sai mu ce kurin mu bu mu gaba wani abu a ƙasa dai wanda ta yi mana kurin saboda Allah. Ya kamata a ce wannan mai a yanzu anan mun shashi a dala 40 ne ko dala 50.
Mu a kallon mu babu Siraz ma tunda kamfani ne mai ƙarfi. Clientin Siraz Siraz wa a yanzu haka sun tuburbuce saboda mi saboda motar su yawan ta tayi Siraz kayan miliyan za ta dauka sai an mata gyaran jika 500.
Gaskiya binci bu gajiyar komai sai gajiyar wahala. Babu komai a cikin ta mai ne zaki ka daga Nigeria. Na Nigeria ne hinan Nigeria ne ya hinamu na nan gidane da magaran arha da magaran. To menene an wani shi? Wannan matatal mai da akwai ta gomma babunta.
Su ma dai direbobin da kon kaya cewa suka yi sun yi zatan za ta shafe matsalolin su amma sai suka karu. Ta bakin Amada magatakarda na kungiyar direbobi masu da kon kaya.
Mu da wannan matata da fari mun aza alheri ce gare mu. Yanzu sai aka waye gari matatar gata a kusan mu. Ga mu da motoci ba mu aikin. Tunda in ka rubuta layi sai kai wata hudu ka tafi. Mu ƴan nan cikin gida mu ringa kaiwa ya mai ko doso. Daga can a ringa bada. Kenan mu daga nan mun juya kenan nan mun san me zamu iya kawo kokarin mu a cikin tallatalin arziki na kasan mu.
Shi kuwa dan sanda na kungiyar direbobin tanki cewa yi a nasu bangare wahala ce kawai tasu.
Mu tunda aka bude Siraz a cikin wahala muke. Kan mota daya ta Niger ta yi lodi ta kasar waje sai ta so biyar shida. Muna mu na Niger suna na tsaye ginka. Mu abinda muke so an bude gidan an yi son zaba a maradi. An yi ta ayame mu a bar mu ne kai maradi ma daga nan mu kalodi muna kai maradi muna kai ayame ita nan je ta dauka.
Ko yaya kungiyoyin horo hula suke kallon lamarin? Sadat Iliya dan mallam dan fara hula na MPCR.
Kun gaba wani ci gaba da aka samu kuma yau babu wani mahaluki ko mu ƴan horo hula ko a gwamnatance wanda na taba ji an yi bita an ce ta kameme. Ga abin da aka samu a cikin wannan hada-hada ta man fetur ake. Kenan a takaice wannan aikin man fetur mu ganin da muke ya yi anhwana wa'ansu ƴan tsiraru da al'ummar ƙasa.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Tamar Abari, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 12 kenan da minti 18 na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro tika ton to hoy ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Muna jawo hankalin mutane. Ba mu hana yi armi ba amma a bari yara su kai yanayin shekarun da ya kamata su yi armi tunda a cikin code an ce Kenza ni ko na san a shekara 15 16 17 masha Allah yani ya ta kai armi
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mai sallama da bakin namu da muka gayyata domin ba da gudunmuwa a yunkurin shawo kan matsalar aure da ƴaƴa mata da wuri a jamhuriyar Niger Inda bincike ya nuna ana aure da sama da kashi 70 cikin 100 na ƴaƴa mata a ƙasar kafin su cika shekaru 18. To yau bakin namu sun ba da shawara ne kan matakan da suke gani ya kamata a dauka domin shawo kan wannan matsala. Ga wakilinmu Yusuf Abdullahi da jagorantar wannan tattaunawa.
Madanka ko Fatuma ana ganin cewa bangaren ku na iyaye mata ku ne ya kamata a ce kun fi taka wata rawa a zo a gani. Game da wannan batun na gurbacewar tarbiyyar yara ƙanana wace ta sa wasu iyayen ke fargabar cewa idan sun bar ƴaƴan su suka kai wasu shekaru ana iya lalata su
yanzu diya mace jeja alakwal an koya mata da al'ada za ta gani shi in ta ganshi ma diya ta sani wasu boye ma uwan suke uwa bata ma san ba baki bakki da kulawa baki ma san da yake nayin shi ba kuma zan komawa baya kadan yau misa ga babu ai haihi iya mata sun bar aihuwa me yasa saboda ƙwayoyi da suke sha su ma sun ga uwaye na sha ana gudawa ga tele su ma sha suke da ina muka san kwayoyi da kake aihuwa ma a gidan miji ma baka shan kwaya baka shan wani filin da ake cewa lokaci ya canza don ku wannan tarbiya sarta na yarda lalle lalle uwa ke ya kamata diya mace ki zama da diya yake ki san me take ciki a lokacin ta in ya kamata ki sa hankali ga wannan diya kuma ya kamata ki rinka hira da diya ke mace abu kaza bai da kyau in kika yi kaza shine kaza in kika haka haka amu a lokacin da ba kama ya hira da uwarka babu hira tsakanin mu da uwayenmu sai in tabu hira ne amma akwai wasu shahohi da su hira irin wannan na hira armasuwa kuma uwaye na yin shi me mu a lokacin nan babu amma mu yanzu da yake mun samu ilimin karatu ya kamata mu zanna da diyanmu sun je da kwal mu ce musu wannan kaza ba ke bane wannan shine me ke wannan shine me kuma ya kamata uwa ki san ina da yake kwana me take kawo cikin gida ya take huta kakashirin ta yake in ta koma abin da take shigowa ya zaman to kai muna aikin gara lalle gare mu muke tunda ni ma uwa ce kwadai ya muna yawa dan suna son mu ga diya ta shigo da abin da za ta baka kai uwa kuma wannan da nake cewa fitar da sabti tana ba shi kuma uba bai badawa don yana sa abin ne ya shigo cikin gidanka baka ma sani ba amma yusubillahi inda kai addini ya kamata a kiyaye
Mallam Lawal Adamu idan aka yi la'akari da wannan batun na gurbacewar tarbiyar yara kanana da ake gani a wannan zamanin watakila iyayen da ke gaggawar aurar da ƴaƴansu na da wata hujja
lalle mallam isu wannan al'amari na iyaye wanda ke bukatar ƴaƴansu mata tun sun tashi balaga aurar da su wannan hujja ce mai ƙarfi kuma wannan hujja ce wadda ba ta da ma shawara naki saboda da kabar eka ta taita lalace ta dauko ma magana kwanda ka aurar sheda amma auren ya ake in kauna ma auren shi take nemi wanda lalle zai dauka ma alkawalin zai kare mutuncin ta da hakkinta tunda me ya kayo yau duka in ba aka kewaya tunda garansar ta hodi duk abun da ya kawo ga matsalolin muna cikin yanayi na talauci talauci shi ne babban ummul uba kisan kaga ya mace yau bata iya tsaya wuri guda ko uwayenta da wuya su san cikin irin yanayin da suke yau dai kaga cikin babban birnin ya ba in muka zagaya bakin karfe 11 wurare da dama inda muke gani diya mata ne kanana in ka gani ma kamar ka dauke su da yatsa amma in kaga cikin hususa da suke ta tuhaya in kaga masu daukar nasu suna ta suna uhani da su sai kai mamaki in kai kana da imani ma wallahi baka san abin da zaka faɗi ba to yau me ya kawo na shine ce baka shine halin talauci garansar ta ce lalle akwai uwaye waɗanda su san da rayuwar su ba na fusutu mu maza ka shigo gida baka san baka ba da zalla baka iska abinci wannan na imani da abin da kwadi gaskiya ne yau ina kira ka maza shi ina kira ga uwaye wanda babu su aure ba in ka san baka da halin zaka riko iyali dan saboda ba kai auren ba riko yanzu yau in ka tashi kai da kai ai ya tsaye suka suka rika su ce baba ina kudin to akwai wasu sai dai uwa tai ka she washi kai bari kudi ka zo ka bar iyalin ka da yunwa kenan kaga babu responsibility kenan dole ne diyan mu mata wani bisa ga suna shiga cikin wani yanayi wanda he sun nemo su kasu ba uwa ya tallahi tunda uwa wadda ba ta aiki ya za ta yi ta zaka sai ba yariya hatta da mangan shawa hatta da turaren ga diya mace dole ko koi take ga abukanta sai ta yi kwalliya yanzu babban birni ne mai matsalar yanayi aure duka sati aure yake kuma duk auren da za a yi sai an sake wannan kayan da suka ce uniform zannuwa idi dai to wani latu jore anjar in ba sa ta duke ka sa kai ba ko kana bi wata hanya ta da hora zaka samu kullun sati kai ma kiyamace da ita da uwarta ko kuma da ita da kannan ta kai musu uniform na aure tunda fiki yawa gari cikin fami
Mallam Usman Ahmadu wace hanya kai kake ganin za ta iya kasancewa mafita game da wannan al'amarin
babban abin da za a yi dai a fuskance shi shine iya matan ayi kokari a bar su ta yi su yi makaranta su nemi ilimi in suka ta yi ilimi ta kowace hanya addinin ma bai hana shi ba bai duka ilimi da diya mace da diya namiji duka Allah ya ce lalle kamar yanda nace muyi karatun Qur'ani ba mai yau muna ji saboda bunƙasa addinin musulunci cikin ƙasar mu ya ce a tayi a nemi ilimi to a bar diya matan nan kamar aka bar suka ta yi lakol diya mace da ta kai lokacin lakol aka sa ta lakol kuma aka taka tsantsan ta tsaya cikin lakol kin nan tana karatunta aka ci gaba da tarbiyyar da muka saki aka maido da ita aka ci gaba da sensibilization da tsarewa da jawo hankali da maza kin uwaye da mata aka rike wannan tana cikin lakwalkinta kaga sai akai lokacin da za ta arman ayi arman ta yi shi cikin wayayyan ita kanta ta waye ta san yanda za ta yi ta kula da gidanta ta san yanda za ta yi ta kula da iyalinta ma yau in ka diba kamar wurin aihoi in ciki ta samu in ta yi lakwal ta kai wani lokaci lokacin da za ta almi kaga ta san kaka za ta tahiya da cikin nata har Allah ya kai ta ranar aihuwa in ta yi dan nata ma ita da kanta ko ba ta yi karatun likita ba ta san kaka za ta yi ta rike danta ya samu kyakkyawan rayuwa ta gari kuma ita da kanta kin yanzu da aka gai haka nan aka ce dumu maza madam kako tace mun saka mu mata aiki in yanzu ita ta tahi ta yi karatun ta har ta kai secondary ta kai university ta hito da diploma jinta da takardunta na aiki ta samu aikin ta kaga ita za ta yi arme cikin kyakkyawan rayuwa za ta yi aihuwa cikin kyakkyawan rayuwa za ta yi rayuwa da iyalinta cikin kyakkyawan rayuwa
madan kako Fatuma ke kuma wace shawara ke gare ki domin samun mafita game da wannan al'amarin
ya kamata mu kanka mu gaba dai muhimmin al'umma kasar Niger kowa da mata da maza kowa ya sa hannu wannan abu al'amari mu ciwo kanshi merori su sa hannu kowa da karce din shi da masu unguwa shab da karce da sarakai kowa ya sa hannu cikin wannan al'amari na tarbiyyar yaran mu mu zamanto mu kwaci incin tarbiyyar ɗiyan mu arimi ina kuma tunda shine tam din shirin mu lalle ma yara kankana arimi kowa ya san akwai illa ciki muna jawo hankalin mutane ba mu hana yi arimi ba amma a bari yara su kai yanayin shekarun da ya kamata su yi arimi tunda a cikin code an ce kenza ni ko na san a shekara 15 16 17 masha Allah yani ya ta kai arimi a mata amma shekara 10 11 12 sunanka amshi dukiya dan wa'ansu dukiya ce suke mallaka an kasa raki miliyan 1 miliyan 2 miliyan 3 ka kai ka sai da diyarka tunda ni sai in ce sai da ci ba arme bane ba ka amshi kudi kuma daga baya wannan kudi da ka amsa miliyoyin nan 2 3 da ka amsa da su za ka maɗe ka magani dan maido maɗe ka gida za ai ta lalace shi wannan miji babu ruwan shi wata zai nema kenan uwa ke ci ga arkani ke ci ga boni to don Allah dan annabi ina shawo hankalin al'umma kasar Niger da mahaukuntan mu da kowa da kowa mu sa hannu ka tarbiyya ɗiyan mu dan tarbiyya a gida ya kamata ka koyar da ma danka ita
Malam Laula da mu kai kuma wace ce shawararka
kira ne kai ga hukuma ya kamata ta sake dibawa akwai dokoki na kasa da an kasa tun lokacin kuma da ta ce garansu marigayin kunci wannan dokoki a komo da su da tarbiyyar da al'umma gaskiya ya kamata hukuma ta kama jikinta a sake diba wannan dokokin da asa hukunci mai tsanani duk wanda aka kama a yi mishi irin wannan abin da aka gwada barai in suka fito peji tana gwada su in ulati da kake diyanka da iya azariya ka son gani ke diya mace uwa ki son gani kenan kana kai da tijo an dai ka san cewa kaga daga nan ka da ka to ka zaka ba kanka mutuwa wanda Allah bai baka ba kenan gobe wani ba zai shi in aka sa irin wannan dokoki abubuwan za su rage
inda zamu dasa aya kenan kan wannan batu da kuma fatar za a hada hannu wajen kyautatawa yaya mata domin ci gaban iyali da habakar kasa yanzu a madadin bakin namu Usman Ahmadu director ma'aikatar da ke kula da yara kanana da Madam Kako Fatuma shugabar hadakar kungiyoyin matan Niger da ake kira Kongafen sai kuma Lawale Adamu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Niger da wakilanmu Yusuf Abdullahi da Sulaiman Mudu Barma da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
to madalla yanzu kuma ga labarai ta takaice
Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi alwashin maido da yan asalin kasar da suka makale a Libya da sauran kasashen duniya ta wajen fadada ayyukan inganta rayuwa al'umma A Sudan ta Kudu kuma wasu ƴan bunga sun kashe mutane 43 galibi mata da kananan yara suka kuma yi garkuwa da sama da mutane 50
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu labarai rahotanni da sauran shirye-shiryen mu da kuma sakonni da kuka aika mana amma kafin mu yi sallama da ku muna taya Alhaji Ismaila Almajiri Kano murnan samun karuwar haihuwa na da namiji da matarsa Hajiya Rukayya Ismail ta yi wadda ta haihu a birnin New York ubangijin Allah ya raya wannan da aka samu yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Grace Alheri Abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri shi Solomon Abu da ya shirya ya bada umurni da kuma injiniyan mu na wannan safiyar wato Malam Zubair Baba Yakubu Makire ne ke sallama da ku sai anjima